sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki nake gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da nake tafa da shi ga kanin labarin.
A yau Lahadi masu kada kura'a ce zaben shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki a Burkina Faso yayin da tashin hankalin masu da tsauran ra'ayi ke karuwa a kasar da ke yammacin Afirka. Kusan jami'an kiwon lafiya da ke gaba-gaba 1,400 suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka a cewar wani binciken haɗin gwiwa. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka dira tsakiyar birnin Kabul da safiyar jiya Asabar. Harin da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 8 tare da jakata wasu 31.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ne alfarma sarkin musulmai ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta ƙara azama wajen kyautata rayukan jama'a musamman marasa ƙarfi a duniya. Sannan kuma za ku ji cewa ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta ce da sauran raina a kaba bayan da gwamnati ta ce ta janye daga matsayarta na tilasta malamai yin amfani da manhajar biyan kuɗi na gwamnati. Za kuma ku ji cewa masu noman alkama a Najeriya sun koka kan yadda gwamnatin ƙasar ta mayar da su saniyar wari a shirinta na an kogarowa da aka tsara domin tallafa manoman shinkafa da alkama. Madina Nishanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Lahadi masu kada kura'a ke zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki a Burkina Faso yayin da tashin hankalin masu da tsauran ra'ayi ke karuwa a kasar da ke yammacin Afirka. Shugaban Roch Kabore wanda ke neman takarar wa'adin shekara 5 karo na 2 da ke karawa da wasu ƴan takara 12 yayi alƙawarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar. Ana sa ran Kabore dan shekara 64 ne zai lashe zaben duk da cewa ƴan takara daga jam'iyyun adawa biyu za su iya samun nasara a zaben, wato tsohon ministan kudin kasar Zafran Diabre dan shekara 61 na jam'iyyar PCP da Edi Komboigo shugaban jam'iyyar CDPP ta tsohon shugaba Blaise Compaoré wanda aka hambarar da gwamnatinsa a shekarar 2014 bayan da ya yi shekaru 27 a kan mulki. Ko da yake dole ne sai Kabore ya samu kuri'u kashi 51 a zagayen farko na zaben don kaucewa zaben fidda gwani. Kusan jami'an kiwon lafiya da ke gaba-gaba 1,400 suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka a cewar wani binciken haɗin gwiwa na jaridar Birtaniya ta The Guardian da kuma kafar yaɗa labarai kan manufofin lafiya a Amurka ta Kaiser. Kashi ɗaya cikin uku na mace-macen jami'an lafiyar masu kula da majiyyata ne a cewar binciken. Da yawa daga cikin jami'an lafiyar suna fama da rashin lafiya da rudu da kuma gajiya da ta wuce kima a cewar rahoton. Wani jami'in kula da majiyyata da ke sashen da ake fida ya faɗa wa jaridar The Guardian cewa a watanni biyu na farkon annobar coronavirus ya nuna ɗagawar wakin da yawansu ya fi na wanda ya yi cikin shekaru 25 na aikinsa. Jim Gentile ya ce galibinsu suna fama da matsalar tsoro da firgita sakamakon abin da suka fuskanta a lokacin annobar. Kusan mutane miliyan 58 ne suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins a yau Lahadi. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a duniya a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da mutum miliyan 12, daga nan sai India da ta samu mutum miliyan 9, sai kuma Brazil mai miliyan 6. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka dira tsakiyar birnin Kabul da safiyar jiya Asabar, harin da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 8 tare da jakata wasu 31. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan kasar Tariq Aryan ya ce an harba rokokin ne daga wasu motoci biyu kuma suka sauka kan sassan babban birnin daban-daban. Kungiyar ƴan ta'adda IS ta dauki alhakin kai hada a cewar kungiyar binciken bayanan sirrin site dake bin diddigin ayyukan kungiyoyin ƴan ta'adda a yanar gizo. Tune dai wani mai magana da yawun mayakan kungiyar Taliban yace babu hannun kungiyar a wannan mummunan haram. Ofishin jakadancin Iran dake Kabul yace ɗaya daga cikin rokokin da aka harba ta kusan fadawa harabar ginin ofishin, amma babu wanda ya jakata kuma dukan jami'an ofishin na nan lafiya.
Madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya mai alfarma sarkin musulmai Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara azama wajen kyautata rayukan jama'a musamman marasa ƙarfi a duniya. Yayi wannan kira ne lokacin da ayarin hukumar kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ziyarce shi domin tattauna wani bangare na ƙaddamar da shirin taimakon ƴan gudun hijira ta amfani da sashen kula da kudin zakka da wakafi na hukumar. Daga Sokoto, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton.
Al'alumman hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna akwai ƴan gudun hijira da yawan sai haura 500,000 a arewa maso yammacin Najeriya kadai waɗanda ke cikin bukata agaji, duk da yake hukumomi da kungiyoyi suna iya kokarin su wajen taimaka musu. Akan haka ne rikin tubi wasu masu zaman gudun hijira da ke ƙauyen Tabani a jihar Sokoto domin jin halin da suke ciki.
Kuna kan taimaka muna amma ka san abu yadda koyon ki na sai an ɗan sanyi gare. Kan muna cikin kan neman taimakon nan da irin matsalolin da muke ciki, irin na rashin ɗan harkar yi nan ba mu da wani kamu-kamu yanzu.
Wallahi dai duka halin da ake ciki kaga dai yau kusan shekara mu uku zaune wurin ga ba mu da abin in bayan da gwamnati take taimaka mana da kungiyoyi daban-daban, sannan ka san sai mu ana mun shi gaskiya tsakani da Allah, amma ka sai wa da gudu sai Allah, to har yanzu muna nema don Allah da annabin Allah a taimaka mun mu samu abin yi wanda mun kaci da yallan mu kuma ba mu da wani abin.
Yanzu haka dai sashen kula da zakka da wakafi na hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yana kula da ƴan gudun hijira da yawan sai haura miliyan 80 a duniya baki daya, kuma kashi 60 cikin 100 nasu suna kasashen musulmi ne. A lokacin ziyarar da ayarin ya kai a Sokoto, mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya nuna damuwa akan yawaitar ƴan gudun hijira musamman ƙananan yara a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Many of our orphans in Nigeria are kids, children, small children, mostly in the northeastern part of the country.
Mafi yawan marayun da ke gare mu ƙananan yara ne, yawan su kuma suna a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Na san Majalisar Ɗinkin Duniya na sanar da zaman su babban abin damuwa shine yadda za a kula da waɗannan ƙananan yaran, domin akwai buƙatar ƙara tashi tsaye domin kyautata rayukan su. Jagoran ayarin Khalid Khalifa ya ce sun zo Sokoto ne domin tattaunawa da hukumar zakka da wakafi a zaman babban abokiyar hulɗa da kuma shi kan sa mai alfarma sarkin musulmi.
We raised a lot of resources during the last couple of years and we are now
mun tara makudan kuɗaɗe a 'yan shekarun da suka gabata, yanzu muna kan faɗaɗa ayyukan jinƙai a ƙasashen duniya yadda jama'a za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗen. Za mu ƙaddamar da wani babban shiri na yin aiki tare da hukumar zakka da wakafi ta Sokoto domin yin cikakken amfani da kuɗaɗen zakka ga jama'ar Najeriya. Dote a yawon hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto ta ji da wannan ƙawancen da yake dama aikin ta shine hidima ga marasa ƙarfi. Malam Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban zattarsuwa na wannan hukumar.
Ita Sokoto ai har yanzu ita headquarter ta caliphate na Shehu Usman Danfodio wanda aka asasa na musulunci. Allah ya ga dare wannan tuta ta zakka da wakafi za ta sake tashi, gata nan kuma ta taso. Kamu gaskiya wannan ƙawance da su mun yi lale da marhaban da shi. Mutane ne masu amana, masu mutunci, kuma su ilimi. Saboda haka gaskiya ba mu san inda wannan zai kai ba, amma dai insha Allah muna kyautata ton za a yi nasara. Kuma su ƴan gudun hijira duk inda suke da ƴan waɗanda yake daidaita, insha Allah za su samu sauki in aka kula da wannan.
Idan wannan ƙawance da ya samu nasara, to ana sa ran ya amfani ƴan gudun hijira a Najeriya, waɗanda yawan su sai ƙaruwa yake yi sanadiyar ayyukan ta'addanci da suka dabaibaye yankin arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Asabar cewa Amurka za ta tsaya gefe guda kuma ta taimaka inda ya kamata yayin da ya gana da wakilan gwamnatin Afghanistan a Qatar a daidai lokacin da ake ganin alamun ci gaba wajen kokarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƴan Taliban babban jakadan na Amurka da ya kusan kammala wa'adinsa ya kuma gana da wakilan ƴan Taliban a Doha babban birnin Qatar yayin da Amurka ke ci gaba da janye dakarunta daga Afghanistan bayan da suka mamaye kasar a shekarar 2001 Pompeo da tawagar wakilan Taliban sun tattauna akan yadda za a rage tashin hankali a kasar da yaki ya daidaita. A cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Kiel Brown. Pompeo ya kuma karfafa gwiwa akan a gaggauta zaman tattaunawa don fito da hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin a Afghanistan a siyasance. A watan Satumban da ya gabata ne, ƴan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka fara tattaunawa karan farko a birnin Doha, bayan da ƴan Taliban ɗin da Amurka suka rattaba hannu a wata yarjejeniya a watan Fabrairun da ya gabata. Basarakiyar Saudiya Sarki Salman ya bude taron kungiyar kasashen G20 da aka fara a jiya Asabar da yin kira ga kasashe mambobin kungiyar su tabbatar wa kasashen duniya suna yin abin da ya kamata don magance annobar coronavirus da kuma tabbatar da samun rigakafin cutar da rahusa kuma za a raba shi yadda ya kamata. Kalaman basarakin na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ke dosar miliyan 58 a fadin duniya da kuma mace-mace sakamakon cutar kusan miliyan 1,400 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Annobar COVID-19 ta bada mamakin da ba a taba gani ba wanda ya shafi dukan duniya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ya haddasa asara a fannonin tattalin arziki da zamantakewa a cewar basarakin. Kasar Saudiya ce ta sauke taron kolin na kasashe masu tasowa a bangaren masana'antu da cinikayya na G20 da aka fara a jiya Asabar aka kuma ci gaba a yau Lahadi. Wannan taro dai galibin sa na gudana ne ta yanar gizo. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tunda malaman jami'o'in Najeriya suka fara yajin aiki watanni 8 da suka wuce, suke kai gwauro suna kai mari domin tattauna matsaya tsakaninsu da gwamnatin tarayya, kuma za a iya cewa haka ta cimma ruwa domin gwamnati ta ce ta janye daga matsayarta na tilasta malaman yin amfani da manhajar biyar kuɗi na gwamnati mai suna IPPIS. Amma dai malaman sun ce da sauran runa a kaba. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da rahoton.
Bayan an kwashi waɗannan watanni 8 ɗin, a yanzu dai gwamnati ta amince da bukatun kungiyar malaman jami'o'i wato ASU da ke neman a dakatar da batun sa membobinta a manhajar IPPIS, wanda gwamnati ta ce ta hakura da wasu lamura waɗanda suka hada da wajabta biyan malaman ta IPPIS ɗin da kuma ƙara musu kuɗin allowance da kuɗin gyara jami'o'i. Mai magana da yawun kungiyar ASU kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman, ya yi min ƙarin haske yana cewa
zama na ƙarshe da muka yi da su juma'ar da ta wuce sun ba da abubuwan da suke ganin za su iya yi. To mu dama yawanci shugabannin wannan kungiya da yawanci dai ɗan aiki ne, duk abin da suka faɗi yanzu mun riga mun rubuta mun aika ma dukkan rassan shin kungiyar malaman jami'a da ke wannan jami'o'i. Su sauran mambobinmu za su tsaya su duba duk abin da gwamnati ce su fillance filla-filla, sannan sai su ba da ansa akan wannan abubuwa da gwamnati ta ba da kai magana a kai. To idan suka ba da wannan ansa, mu ranar juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu 26 ga wannan watan za mu koma mu gaya ma gwamnati abin da mambobinmu suka ce.
To wani mataki za a bi wajen yan basussukan albashi da malaman ke bin gwamnati? Ministan Kwadago Chris Ngige ya yi bayani.
NUC and the vice chancellors are to work together to make sure that the retail salary is when it was paid through the old method, the old platform.
Ingigi yace tun da yanzu an kai wannan mataki hukumar kula da jami'o'i ta kasa wato NUC da manyan shugabannin jami'o'i za su zauna su fitar da jadawalin bashin albashi da suke bin gwamnati sannan ayi amfani da tsohon manhajar da aka saba biyan malaman da shi a biya su kudaden su to sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijani yace gwamnati ba ta da gaskiya yaudara ce kawai take yi
matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba saboda gwamnati dai ba za ta cika alƙawarin abin da ta ga wa ƴan asu ba saboda alƙawarin kan ba abin da za ta iya cikawa bane na biyu ni abin da yake bani mamaki shine cewa ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna buƙatarsa da wanda ya dauke shi aiki kuma ya ce 100% idan ba a biya mar wannan buƙatun ba sai dai duniya ta tashi to wannan ina ganin kaman an yi nisa
a yanzu dai gwamnati ta amince da ƙara kuɗin allowance na malaman daga naira biliyan 30 zuwa naira biliyan 35 sannan kuɗin gyaran jami'o'i daga naira biliyan 20 zuwa 25 a yanzu dai iyaye da dalibai sun zuba ido su ga yadda za ta kaya tsakanin asu da gwamnati dake shirin yi wa wani bangare na malaman jami'o'in mai suna Konuwa Register Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda to a Nigeria masu noman alkama sun koka kan yadda gwamnatin kasar ta mayar da su saniyar ware a shirinta na Anko Borrowa da aka tsara domin tallafawa manoman shinkafa da alkama da nufin bunƙasa ƙasa da abinci hakan na zuwa ne a daidai lokacin da su kuma manoman shinkafa ke cewa suna tsare-tsaren tunkarar ayyukan noman rani Wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da rahoton.
A shekara ta 2016 ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na musamman da ta yi wa lakabi da Anko Borrowa, wadda a ƙarƙashin sa ta kuduri aniyar bunƙasa noman alkama da shinkafa a ƙasar. Akan ya biyo bayan matakin da hukumomin na Najeriya suka ɗauka ne na hana shigar da shinkafa ƙasar daga ƙasashen ƙetare. Babban bankin Najeriya CBN shike daukar nauyin samar da kudade da kayayyakin aiki domin tallafawa manoman inda ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe biliyoyin naira wajen aiwatar da wannan shiri na Anko Borrowa to sai dai manoman alkama a Najeriya na kokawa kan yadda suka ce bankin na CBN da sauran masu ruwa da tsaki sun mayar da su saniyar ware wajen aiwatar da wannan shiri na Anko Borrowa dukwa da gudunmuwar su ga sha'anin samar da abinci a ƙasa Alhaji Salim Sale shine shugaban kungiyar manoma alkama ta Najeriya
su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalin su gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi sai daga baya ne aka wayoyo alkamar yanzu haka zancan da nake maka bana mun tura mutane 287 da suke niyya za su noma alkama a bana amma a zancan da nake maka a yanzu abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa halin wani mai noman alkama da su mutum 25,000 da wani abu ne su sauran me dalilin da yasa ba dauke su ba sanin kowa ne a kasan nan kan cewar yanda ake cin shinkafa a Najeriya sai ce ma an fi cin kayan alkama a Najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban akwai garin fulawa wanda ake yin burodi ake yin spaghetti ake macaroni duk biskit din nan su alewan nan da wai duk da fulawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkaji dubulan cincin ga sunan iri-iri da gurasa to an ga kullun sai ka ga sun gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama
a nasu bangaren manoman shinkafa sun ce sun daura damara domin tinkara aikin noman shinkafar rani Alhaji Ado Alhassan ya kasa dake zaman sakataren kungiyar manoma shinkafa ta kasa reshen jihar Kano ya ce shirin gwamnati na Anko Borrowa na haifar da alfanu sosai a gare su duk kuwa da kalubalen da suka fuskanta a baya
ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani kuma in Allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba mun gama tattara sunayen gaba ɗaya za mu mika su ga babban bankin Najeriya za a tace kuma a cikin watan 12 din nan duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi za kuma ya kokarin a ga an ba su kafin karshen watan farko na shekara January kenan ba sabo shekara duk manomin da zai noman rani in ka ba shi kaya a watan farko na shekara na sabo shekara a gaskiya ka ba shi kaya akan lokaci da gaske babban bankin kasa ya zagaya dukkan wato kungiyoyin da suka yi cikin wannan Anko Borrowa program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da da'a wajen biyan bashi guda 5 wacan guda 10 can guda 20 can aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnatin babban banki cewa sun yi rawar gani sun biya bashin da ake bin su dan dai a ci gaba da nuna wa mutane cewa biyan bashi yana da muhimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kware da gaske
tuni ne masu kula da al'amura a fagen aikin noma a Najeriya kinana ta bukatar baiwa bangaren noma kulawa da ta dace kafin kasar ta cimma burinta na wadata al'ummar ta da abinci ba tare da tallafi daga ketare ba Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe domin Madina Dahir Mishanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo
jama'a barkanku da warhaka kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahir Mishanu To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus akwai dakatar da zuwa makarantu kama daga primary har zuwa kan jami'o'i lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa daliban su karatu ta hanyar yanar gizo shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet kuma waɗanne irin kalubale suke fuskanta kadan daga cikin batutuwan da zamu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum sunana Shamsuddin ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens. A jihar Georgia a kasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon dalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu din nan ma ban dade da gama koyar da dalibai na ba kusan kullun sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyar ban koyar da su a sati. Ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo sai tambaye ni in ba su amsa ina da wani me zan ci aikin da zan ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan yayi signing in wato ya nuna cewa ya shigo aji ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da dalibai ta yanan gizo-gizo gaskiya abin yayi min tsari sosai yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida so homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin dalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita wato labarin duniya wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai so dukan su gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa bari mu fara yeah hello class I think the first person to start is Thomas so you will start with your presentation yeah
Okay, don't worry. Yeah, I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster. But yeah, you got
to gaskiya kalubale da zan ce la ina fuskanta ko ince ina fuskanta abadi yanzu dai ina dan shawo kanshi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni daliban ma ina ta musu wasa da dare ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba zaka ce ma dalibi ya kai to daliban ne ma ke dan tunda an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma ba za a ba abubuwan da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna ɗan koya maka har ka ɗan saba.
To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani. Daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Bello Isiyaku birnin Fulani jihar Gombe. Yace salamu alaikum muryar Amurka. Hakika sake faduwar tattalin arzikin Najeriya. Gaskiya wannan lamari abin tashin hankali da matukar damuwa ne duba da irin wahalhalu da tsadar rayuwa da al'ummar kasar ke fama da shi. A don haka muke kira ga gwamnatin kasar da ta hada karfi da ƙwararru da masana akan tattalin arziki domin ta fito da tsare-tsaren da za su taimaka wajen farfaɗo da kasar. Sako na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce muna kira ga 'yan kasar Burkina Faso da ke gudanar da babban zaɓe a yau Lahadi da su yi iyayensu wajen ganin sun kaucewa karɓar da goro su yi ƙoƙari su zaɓi cancanta da fatan Allah ya ba su shugaba na gari amin. Sakon Baffa Haruna Bajoga cewa yayi muna ɗan uwa da dangogin jami'an tsaron 'yan sandan waɗanda aka samu nasarar kubutar da su daga hannun miyagun 'yan bindigar da suka sace su waɗanda dai suka zame wa yankin Zamfara da Katsina ƙarfan ƙafa sai ka ce babu hukuma a ƙasar. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa haba ƙungiyar malaman jami'a ta ASU ya kamata ku sani cewa kai ruwa rana da ke yi da gwamnatin Najeriya da jan kafa akan take muku wasu bukatunku wannan san ba daidai bane ganin yadda manyan kasar nan kusan kashi 95 cikin 100 duk ƴaƴan su a waje suke karatu a dan haka abinda kuke yi akan ƴaƴan malaman talakawa yake karewa a dan haka ya kamata ku rage buri ku kuma koma bakin aikin ku dan wata rana sai labari to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Kuma dalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yau Lahadi masu kada kura'a ke zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a Burkina Faso yayin da tashin hankalin masu tsauran ra'ayi ke karuwa a kasar da ke yammacin Afirka. Kusan jami'an kiwon lafiya da ke gaba-gaba 1,400 suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka a cewar wani binciken haɗin gwiwa na jaridar Birtaniya ta The Guardian da kuma kafar yaɗa labarai kan manufofin lafiya a Amurka ta Kaiser. Kashi ɗaya cikin uku na mace-macen jami'an lafiyar masu kula da majiyyata ne a cewar binciken. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba kusan rokoki 24 da suka jaru tsakiyar birnin Kabul da safiyar jiya Asabar. Harin da ya yi sanadiyar kisa a kalla mutane 8 tare da jikkata wasu 31. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan kasar Tariq Aryan ya ce an harba rokokin ne daga wasu motoci biyu kuma suka sauka kan sassan babban birnin daban-daban.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Zahra. Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.